بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na Laraba wacce ta daidai da 7 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1436 wacce ta daidai da 24 ga watan June shekara ta 2015 wannan shine kasad na 157 daga cikin jerin giyar karatuttuka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya wacce take number 4 madarkat road gaskiya layout a nan Zaria jihar Kaduna a Najeriya tafsirin da malam yema take da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi da uwar gidanshi da dan shi da mahaifiyar shi Allah kai yayyafin rahama akan kabarin su Allah ka shigar da su aljanna Allah ka nisanta su daga wuta idan ƴan uwa ba su manta ba har wa yau bamu gushe ba muna karatu a cikin sura ta 2 daga cikin jerin giyar surori na alqur'ani suratul baqara surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina mun kwana a aya ta 281 fadin Allah madaukakin sarki wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun a yau za mu tashi aya ta 282 amma kafin nan akwai tambayoyi da wasu ƴan uwa suka rubuto za mu amsa wasu daga ciki kuma za mu matsa da su sai nan gaba insha Allah mi tambaya ta farko yake cewa akramakallahu nayi sallar tarawihi kuma an yi wuturi tare da ni ma'ana yayi sallar tarawihi kuma an yi wuturi tare da shi a masallaci sai naje gida ina son in ƙara yaya zan yi da wuturi na nasu an fahimci tambayar an yi sallar tarawih da shi ko sallar asham da ake cewa an yi wuturi an yi shafa'i an yi wuturi da shi sai ya tafi gida yana so zai ƙara ya kamata ka sani cewa baka da damar ƙarawa saboda sallar dare raka'a 11 ce kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim hadisin Aisha yake ƙara tabbatar da haka a inda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ƙara daga raka'a 11 ba cikin sallolin dare a Ramadan ko ba a Ramadan ba dan haka idan har ya zan kai witri kai shafa'i tare da liman to idan ka koma gida baka da yadda zaka yi sai dai kai zikiri ka dauko alqur'ani ka karanta ka zauna kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sai dai kai wani zikiri na daban wasu na cewa to ai akwai riwayar da ta zo cewa annabi raka'a 13 a sallar dare sai a ce a'a amsar da za a iya baka shine dayan amsoshi biyu imma dai akwai wasu salloli guda biyu raka'a biyu da annabi yace idan ka tashi sallar dare to ka bude sallar ka ta dare da su dan raka'o'i biyun su watsake ka ina fata an gane shine hadisin can da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum min al-layli falyaftatihi salata bi rak'ataini khafifataini wasu kuma suka ce a raka'a 13 da aka ga annabi yayi a an hado ne da raka'atul fajri kaga raka'atul fajri in ka hado da salloli raka'a 11 da ake na qiyamul layli za su zama raka'a nawa 13 kenan har yanzu dai qiyamul layli raka'a nawa akai 11 sai ya zama wadancan biyun da aka lura a zahiri suka zama cika makin na 13 imma su zama raka'atani khafifatani allatif tutiha salatu bihima ko kuma su zama raka'atul fajri ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka ce make mu afwan tambaya ta biyu yake cewa to gashi kaman ba tambaya bace yace jama'a yace mal ala gafarta malan ai a taya mu da addu'a koda bayan ramadana mu rika zuwa karatu da salloli akan lokaci ina jin me wannan tambayar yana da hikima kwarai da gaske kuma yana da lura kwarai da gaske so da dama a lokutan da ake karatutuka ba na ramadana ba to baka cika ganin mutane suna taruwa don sauraron karatutuka ba wannan karatu na tafsiri da muke yi da sauran karatutuka da ake na fiqhu sirra da zadul ma'ad da karatun sahihu muslim da na sharhu sunna da karatun fariqu salihin da na al furqan wadannan karatutuka ba sai da azumi kadai ake ba har bayan sallah ana waɗannan karatuttukan to ina ji mai tambayar nan ya lura da bayan sallah mutane ba su cika zuwa ba mutane ba su cika halartar sallar jam'i ba a cikin jama'a dan haka sai ya ce a taya su da addu'a ine muku addu'a gaba daya ni ma ine ma kaina Allah madaukakin sarki ka taimake mu mu ci gaba da zuwa karatu koda bayan azumi ya wuce kuma Allah ya taimake mu mu cika mu rika kula da sallah a cikin jami'i koda ba a ramadana ba Allah madaukakin sarki ka taimake mu to sa'annan gashi wani shi ma yana tambaya yake cewa Allah gafarta malam bonus da ake bayarwa riba ce ko riba ce na gyara tambayar dan mu fahimta to ya kamata kai bayanin me ake nufi da bonus watakila ko tambayar shi ta biyu ta fassara me ake nufi da bonus tambayar shi ta biyu cewa yake MTN wato kamfanin katin waya kamfanin layi na MTN za su ce ka sa naira 100 za su baka 200 in ya wuce lokaci za su cire har naka da kasa yaya wannan lamari idan wannan ne kake nufi da bonus wannan haramun ne ba daidai bane dan wannan tatace ba bonus bace wannan ina fata mun fahimta dan yadda aka tura maka kasa naira 100 haka aka tura wa wani da wani dake gari kaza ko kasa kaza idan har abinda ake so baka yi ba ko baka ci ba to wannan naira 100 taka ta tafi majanan wannan caca ce sura ce ta caca ina fata mun fahimta Allah shi kiyaye tambaya ta biyu yake cewa ba ni da shago, ma'ana ba shi da wurin da yake kasa kaya yake siyarwa, haka nan shi kadai yake zikau yake yawo. Yace ba ni da shago, naje wajen wani mai shago, muka yi cinikayya, ya fada min farashin kaya, sai nace zan zo da masu saya, ba ruwan shi da abin da zan sayar da wannan kayan kenan. In sun tafi zan zo in karbi over, haka ya rubuta over, ma'ana kudin da ya cika kenan da na saya. Yaya wannan hukunci, yaya wannan kasuwanci, wannan riba ce, haramun ne in ka karba, wannan haramun ne, ainul riba haramun ne wannan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sa'annan gashi yake ƙara yin wata tambaya ko kuma neman addu'a, yake cewa a roƙa mana Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu, ya raba mu da cin riba, ya sa ya ba mu ikon rike amana. Ina ma addu'a ta musamman, Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwata da taka. Dan ya kamata na fara ma kaina addu'a kafin kai, ko lin nafsi wal ahli wa man qad amanu, fara ma kanka sai ƴan uwa sai kuma sauran musulmi ga magar ayyuhan nasu. Dan haka ina ma kaina addu'a, Allah ka sa mun albarka kuma ya sa maka albarka. Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu gaba dai, kuma ya ba mu ikon kaucewa ta'amuli da riba, kuma Allah ya sanya mu daga cikin masu rukun amana. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sa'annan ga wani shi ma da nashi tambayoyin, yake cewa kamfanonin sadarwa suna ba da rancen kuɗi in ba ka da kuɗi a wayarka. Na san kowa ya san wannan. In sun ba ka rancen 200, to za ka ga 180, yaya wannan riba ce? Amsa ita ce wannan haramun ne, bai halatta kai amfani da cin bashi irin wannan da kamfanoni na waya suke yi ba, musamman MTN. Na san mun san wannan ai, saboda wannan 20 din da suka cire maka, ina ma'anar ta, menene fassarar ta? Jinkirin da za su yi maka na kuɗin da za ka sanya daga baya su cire 200, shi ne madadin jinkirin nan sai suka cire maka naira 20. Wannan riba ce? Riban nasi'a ce wannan? Ina fata mun fahimta. Amfanin bashi shi ne sauƙaƙa wa talaka da wanda yake cikin bukata, ba ƙuntata mushi ba. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka kiyaye. Tambayar shi ta biyu yake cewa, suna cewa, ma'ana su kamfanonin sadarwa suna cewa in ka sa 500 za su baka 1,000. Na san an san wannan ai, yaya? Jama'a kun gane? Yaya yana tambaya, in suka ce ka sa 500 za su baka 1,000, ita wannan 500 din da ka sa menene ma'anarta, menene fassararta? Wannan tambayar za ta iya haifar da wata tambaya, yaya sauran layi na waya da wasu waɗanda ake kiransu da hackers, ko kuma waɗanda suka san shige da fice na waɗannan abubuwan ta ƙarƙashin ƙasa, sai ka sa naira 100 sai ai maka wani walking, haka suke cewa, ai maka wani walking, sai ka riƙa browsing free da wannan wato asalin layi naka a madadin naira 100 da ka sa, sabanin asalin hanyar da su waɗannan kamfanoni suka sa na siyan data ko siyan bundle na waya. Ka sa 500 su baka gig kaza, ka sa 1,000 su baka kaza, sai aka bi da kai ta wata hanya. Ina jin kun fahimta. yaya hukuncin wannan da wannan da na fito mana da shi a fili? Dama kun gane? Wallahu a'alam. Wallahu a'alam. Ni ma ban sani ba. Ina fata mun fahimta. To sannan tambayar shi ta kusa da ta ƙarshe yake cewa mai fili ya ce in sayar masa akan miliyan. Mai fili ma'ana yana da wani yana da fili sai bani yace na sayar mishi akan miliyan ɗaya. Ma'ana na kawo mishi miliyan ɗaya. Idan har kana nufin ce maka yayi kai dai ka kawo miliyan ɗaya duk abin da ka siyar daga baya wannan naka ne. Jama'a kun gane? To ko da miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan biyar ko miliyan goma ka siyar rago wannan na sama naka ne. Ina fata mun fahimta. Amma sai ya ce wani ga fili na ka siyar. Ga fili na ka siyar. Da kaje sai kuka yi ciniki da masu siya sai suka siya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko da dubu ɗari biyar. To ka cokan kuɗin za ka ɗauka ka kawo ka bashi. Ina fata mun fahimta. Amma idan na baka kaya na cewa na ni kaza nake so a kawo min duk abin da ka ɗora ka siyar wannan naka ne. To wannan abin da ya ƙaru akan adadin da mai kaya ya ce ka kawo mishi na asalin kuɗin hajar shi riba ce ba riba ba ce. Ina fata mun fahimta. Amma idan ɗayan surar ce to riba ce ba riba ba. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace. Waɗannan su ne tambayoyi waɗanda muka iya amsawa a yau. Suna da yawa. Wanda ya rubuta ya yi haƙuri. Wata rana za a amsa tambayar da ya rubuta. Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu. Amsa ita ce idan ka yi witiri da liman to ba za ka ƙara ba. Idan ba ka yi witiri ba to ka iya ƙarawa amma kada su wuce adadin sha ɗaya. Dalilin cewa in ka yi witiri da liman ba za ka ƙara ba ko da adadin ba su kai ba shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ij'alu akhir salatikum bil layl witra. Ku sanya sallar ku ta ƙarshe da za ku yi ta cikin dare ta zama witiri. Ta zama witiri. Wannan dalili ne akan witiri shi ne sallah ta ƙarshe da ake yi a cikin dare daga shi sai raka'atul fajri. Ina fata mallan ya fahimta. Dan haka adadin ya kai ko bai kai ba. Idan ka yi witiri da liman to ba za ka ƙara ba. Ina fata ka fahimta. Wallahu a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Me kake nufi da raka'a ɗaya a matsayin witiri a yi ta kwaya ɗaya gel? Ya halatta. Ya halatta. Dan haka liman da mamu za su iya yin raka'a kwaya ɗaya gel da Ramadana su sallame kowa ya kama gaban shi a matsayin witiri. Za su iya yin raka'a sha ɗaya da sallama ɗaya duka a matsayin witiri. Dan ma'anar witiri ba wai raka'a guda ba ce. Abinda ake nufi da witiri shi ne sallar da take da raka'o'i mara wanda idan ka kasa akwai ragowa da zai saura. Ina fata ka fahimta. Dan haka zan iya witiri da raka'a ɗaya, zan iya da raka'a uku, zan iya witiri da raka'a biyar, zan iya witiri da raka'a bakwai ko tara ko sha ɗaya. Ina fata ka fahimta. Wallahu a'lam. Kaman wani na so ya magana ɗazu daga dan baya ku. Na'am. To jama'a mun kwana a aya ta 281 fadin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayau za mu tashi aya ta 282 malam mai Allah ya ce
a'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir rajiim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi ya ayyuhalladhina
madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu shay'a فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idha tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Wannan aya ita ce aya mafi tsawo a cikin alqur'ani, wato ita ce atwalu ayatin fil qur'an, ita ce aya mafi tsawo a cikin alqur'ani, ga ta a cikin suratul baqara, kamar yadda aya mafi takaituwa mafi gajarta a cikin alqur'ani ita ce fadin Allah a cikin suratul muddassir, thumma nazar, wannan ita ce aqsaru ayatin kama anna ayatad daini atwaluha, ita ce aya mafi takaituwa saboda kalmomi biyar take dauke da su, afwan harufa biyar, sa'un, mimun, wa in takarrarat, nunun, va'un, ra'un, wannan aya harufa biyar take dauke da shi. Malamai suka ce ita ce aqsaru ayatin fi kitabillah, wannan aya jama'a tafi shahara a wurin malaman fiqhu da malaman tafsiri da ayatud daini, wato ayar bashi. Dalilin da ta sa malamai suke kiranta da ayar bashi saboda aya ce wacce take dauke da bayani da hukunce da sharuɗa da abubuwan da ya kamata a kula da su a sa'ad da za a ba wani bashi ko a sa'ad da wani zai ci bashin wani. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, ya ku wadanda kuka yarda da Allah, idza tadayantum bidainin, idan kuka kulla mu'amala da yarjejeniya ta bashi a tsakaninku, idza tadayantum bidainin, idan kuka kulla yarjejeniya kuka kulla mu'amala ta bashi a tsakaninku, wannan bashi ne na kuɗi da zaka karba a hannun wani ya baka ko kuma kai ka wato ka bashi ko ya baka, ko kuwa a wani ciniki ne da aka kulla da bashi a tsakaninku, mana imma bashi na kuɗi, imma bashi na kayanka da zan dauka da zan ce kai mun lamuni zuwa lokaci kaza. Ina fata mun fahimta. A wannan gabar ne malamai, manyan malamai daga cikin sahabbai kamar sahabi Abdullahi dan Abbasin yake cewa wannan ayar ta sauka ne dan ta bayyana halaccin wani nau'i na kasuwanci da ake kira da assalamu ko assalafu, duka ana faɗi. Surar assalamu ko assalafu shine kai mai kuɗi, ga kuɗi a hannunka, kana da buƙatar kaya a gurin ɗan kasuwa, sai ya zan ba shi da irin wanda kake so. Kai kuma in ka tafi da wannan kuɗi kana gudun kada wata kaddara ta faɗo musu, ko kana gudun kada ka kashe ko wani abu makamancin wannan, sai ka ce to ga wannan kuɗin ka kawo mun waɗannan kayan da muka yarjejeniya, iri kaza, nau'i kaza, adadi kaza, idan na aunawa ne kilo kaza, sannan zuwa lokaci kaza. Ina fata mun fahimta. To a wannan hali sai a rubuta, sai ka dauki kuɗin ka bashi, sai ya kawo maka kayan da kuka yarjejeniya daga baya, ba a lokacin da ka karɓi kuɗin ba. Kun san a karatutukan da muka gabatar a baya, wannan ai sura ce ta riba al-andasi'a da za ta iya shigowa ciki. A sa'ad da na ɗauki kuɗi na baka, to ka bani kaya, yadan biyadin. Ina fata mun fahimta. To wannan surar ta assalamu kaman ta ci karo da waɗancan bayanan da muka yi a baya ko? To ya halatta amma da sharadi. ya halatta amma da sharadi daga cikin sharuddan ya zan abinda za a yi assalamu da shi wato ita kayan shi hajar ina fata an fahimta ya zama abu ne da ake iya aunawa da ma'auni abu ne da ake iya sanin adadin shi abu ne da ake iya gane yawan shi kun ji sharadi na farko sharadi na biyu lallai ne ya zama an sanya adadin lokaci da za a kawo wannan abun kada a bar shi sake wawai ba tare da iyakance lokaci ba imma sati guda imma wata daya imma wata biyu imma wata uku ma'ana lallai a sanya wani lokaci ina fata mun fahimta waɗannan sharuɗa gaba ɗayan su in har suka tabbata ga irin wannan nau'i na kasuwanci to ya halatta ina fata mun fahimta ku fahimci surar yadda ta kamata ina da kuɗi sai na je siyan yadi bandar goma ga irin wanda nake so sai ya zan baka da shi sai dai wani wannan nan ni kuma bani da buƙatar shi sai na gana koma da kuɗin gida akwai matsala to ya halatta na ce ka rike kuɗin nan ga su ka tafi ka kawo min wannan kaya lokaci kaza sannan iri kaza nau'i kaza adadi kaza ina fata mun fahimta to wannan koda ba ayyadan biyadin ba idan aka rubuta aka yarjejeniya aka kafa shedu ya halatta ina fata mun fahimta waɗannan sharuɗa gaba ɗaya sun zo a cikin hadisi ingantacce da al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi wato ya ruwaice shi da al-Imam Muslim daga sahabi Abdullah dan Abbas yake cewa a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina to ya tarar da mutanen Madina suna irin wannan nau'i na kasuwanci da aka yi ma annabi bayani annabi sai ya faɗi hukunci da doka ta sai in an cika sa'annan wannan nau'i na kasuwanci zai zama halal annabi ya ce man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila waqtin ma'lumin annabi ya ce duk wanda zai yi ciniki na aslafu to lallai ne ya yarjejeniya ai kulla yarjejeniya game da abin da za a yi salafu da shi sananne wanda yake in aunawa ake yi to a san awan shi a san nauyin shi idan yawa ne a san adadin shi sa'annan a san lokacin da za a kawo shi ina fata mun fahimta dan haka wannan asalin gaba tana mu'amala wato tana bayani ne game da bashi na yau da kullum wani ga kuɗi wani ranta min wani ga kazarance ko kuma nau'i na kasuwanci da ake kira da assalamu ina fata mun fahimta ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma idan za ku kulla yarjejeniya ta kasuwanci kasuwancin da ake kira da assalamu idan za ku kulla yarjejeniya ta bashi ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sananne faktubuhu to ku rubuta shi fadin Allah madaukakin sarki da yace idza tadayantum bidaynin idan kuka kulla yarjejeniya da mu'amala ta bashi na kuɗi ko na kasuwanci sai Allah ya karo bidaynin koda ba a karo wannan kalmar ba bidaynin ma'anar ta cika daidai idan Allah ya ce idza tadayantum ila ajalin musamman dan almudayana nau'i ne na kasuwanci bainal ainaini tsakanin abubuwa guda biyu ahaduhuma ainun wal akharu ajalun daya daga cikin su abu ne da za a bayar yanzu kuɗi kenan dayan kuma bashi ne za a jinkirta wannan shine almudayana kenan da Allah ya ce idza tadayantum ila ajalin musamman faktubuhu ma'ana ta cika ko bata cika ba to amma me yasa Allah yace bidainin ya faɗi wannan ne dan ya ƙara taukidin magana dan a ƙarfafi ma'anar da jumlar take dauke da shi a cikin alqur'ani akwai irin waɗannan ka karanta alqur'ani fadin Allah madaukakin sarki suratu hudu Allah madaukakin sarki yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi wala ta'irin yatiru bi janahihi da Allah yace wala ta'irun yatiru koda ba a ce bi janahihi ba ai an san da fuka-fukai yake tashi to amma me yasa aka ce bi janahihi malamai masana tafsiri suka ce ji abi hadhihi al-kalima li ta'kidi wa tawkidil ma'na na fata mun fahimta Allah yace idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala ta kasuwanci da bashi ko za ku karbi bashi ko za ku bayar da bashi faktubuhu ku rubuta wannan bashi wannan ciniki ku rubuta shi adadin shi da ajalin da za a dawo da wannan bashi abubuwa guda biyu ku rubuta bashin nawa ka karba sannan yaushe za a dawo da bashin shi ma a rubuta ila ajalin musamman faktubuhu lalle a rubuta dan haka yadda za a rubuta bashin haka za a rubuta yaushe za a dawo da bashin ina fata an gane wannan bashi ne na kudi ko ko a kaya ne akai cinikin assalamu da su ina fata mun fahimta kaga a cikin hadisin yana ƙara karfafa ila ajalin musamman da yace ila waqatin ma'lumin kuna fahimtar alakar jama'a wanda sunna da tazo anan tana ƙara bayyana mana ma'anar wannan ayar ina fata mun fahimta wanda dama yana daga cikin dauri wato aiki na sunna game da alqur'ani idan qur'ani yazo da wani abu imma ta karfafe shi kamar wannan ayar idan qur'ani yazo da wani hukunci imma ta rage fadin shi imma ta ƙara akan hukuncin da alqur'ani yazo da shi sunna tana wannan aikin jama'a kuma idan sunna tazo da wani abu kari akan abinda alqur'ani yazo da shi dole ka karba da sharadin idan sunnar ta tabbata haka qur'ani ya ce kaza haramun kaza haramun kaza haramun idan sunna ta ce da kaza to ka ce da kaza din dole ka dauka ina fata mun fahimta kaga waɗanda ake kira da mu'tazila ko ƴan qur'aniyuna wanda sunan nan bai dace da su ba dan ba su riko da qur'ani ba ko mu'tazilawa wannan karatun ba su san shi ba gaba daya dan sun yi inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta kan zo da ƙarin hukunci da alqur'ani bai zo da shi ba ka dauki misale guda biyu matayen da Allah madaukakin sarki ya haramta a aura a cikin alqur'ani ai bayanan suna nan a cikin suratul nisa fadin Allah da yace hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa am wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف wannan ayar tana bayani ne game da matayen da ya haramta a aura kafin ita akwai aya daya wadda daga kanta Allah ya fara wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa daga nan Allah sai ya faɗi wannan ayar a cikin waɗannan ayoyi gabaɗe Allah a cikin alqur'ani yayin bayanin matayen da suka haramta ka aura a cikin suratul nisa'i Allah sai yace wa uhilla lakum ma wara'a zalika, wanda ba waɗannan ba daga cikin mata to halal ne ku aura. To amma sunna sai ta zo da ƙari akan abinda alqur'ani yazo da shi. Hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud da sunanun Nasa'i daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin, hadisi sahihi, annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama, afwan Ibn Mas'ud yake cewa annabi ya hana a hada mace kishi da yar ubanta ko kanwar ubanta, yar uwarta ko kanwar uwarta. Haramun ne ka auri mace ka auri yar ubanta ko kanwar ubanta, ka auri mace ka hada da yar uwarta ko kanwar uwarta. Kaga wannan hukuncin lam yakul lahu zikrun fil qur'ani, innama ja'at bi sunnatu sahiha, sunna tazo da shi to dole ka karba. Jama'a mun fahimta, ka tambayi dan kalakatu za a iya auren mace a lokaci guda a auri yar ubanta ko kanwar ubanta, yar uwarta ko kanwar uwarta, wace amsa zai baka? In yace eh ya halatta, sai ka ce to wannan hadisin ya zakai da shi. In yace bai halatta ba, tambaye shi ina dalili. A Qur'ani gaba ɗaya ba shi da dalili, dalilin na nan a cikin sunna, dalilin na nan a cikin sunna kenan, lazimahu, dole ya karba, dole ya dauka. Ina fata mun fahimta. Ka dauki misali na biyu, sunna ta karo hukunci akan abinda alqur'ani bai zo da shi ba. Matar da aka yi mata saki uku, an mata saki daya an dawo da ita, an yi na biyu an dawo da ita, in aka yi na uku Allah sai ya ce bata halatta ga mijin nan nata ba har sai ta auri wani miji daban. Haka ne? Ai mun karanta a Ramadana da ta gabata, muka tattauna masail. Allah da ya ambaci saki biyu daya bayan daya, at-talaqu marratani, kaga an yi biyu kenan ko? Sai a ayar gaba yace fa in fallaqaha, kaga at-talaqu salis kenan. Sai Allah yace fala tahillu lahu, ita matar bata halattar wa mijin nan nata ba hatta tankiha zawjan ghaira, har sai ta auri wani miji na daban. Fa in fallaqaha, idan mijin na biyu ya sake ta, ai az-zawju thani ya sake ta, fala junaha alaihima, ba laifi gare ta da shi mijin nan nata na farko. An gane? An ya taraja'a si wajunan su kome, ya dawo da ita ya aure ta. In vanna, in sun tabbatar ita da shi an yi qima hududallah, za su tsare dokokin Allah. A cikin ayar Allah ya kafa sharadin ta auri wani, ta auri wani mutlaqan min ghairi qaidin, dan haka da za a yi aure da azhar da la'asar sai ya sake ta, a zahirin alqur'ani ya halatta ga mijinta na farko ya dawo da ita ya aure ta, shine zahirin alqur'ani. To amma sunna sai ta zo da cewa bata halattar wa mijinta na farko ba, koda ta rabu da mijinta na biyu har sai ya sadu da ita. Saduwa al-wafa'u sunna ce ta zo da shi. Karanta hadisin, yana nan a Bukhari da Muslim, hadisin Rifa'at al-Qurawi, hadisin Rifa'a, wani abu ya faru da ita wannan mata da mijinta, shike dan sai suka rabu. Sai ta auri Rifa'a, da ta aure shi sai kuma ta ji tana so ta koma ma mijinta na farko, sai ta kawo korafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tace ya manzon Allah inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawbi, tace ya manzon Allah bai iya saduwa da ni, azzakarin nashi kaman mayafin liman yake, ma'ana baya iya saduwa da ni. ina fata mun fahimta. Rifa'a yace ya manzon Allah wannan magana ba haka take ba ga dana. Ina fata mun fahimta, ma'ana samun da ƙarina ce akan yana iya saduwa da mace sai dai ta faɗa haka ne saboda ta koma mamijinta na farko. Annabi yace aturidina antarji'i ilai, so kike ki koma mamijinki na farko? Annabi yace la, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki, sai kin dandane shi ya dandane ki, ma'ana sai ya sadu da ki, sannan kika halattar wa mijinki na farko. Kenan sai mu ce banda aure to kuma sai saduwa ta faru. Saduwar jama'a hukunci ne da sunna ya zo da shi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Ine mana bayani ne game da hadisin Abdullahi dan Abbasin game da assalamu. Hadisin ya ce ila waqatin ma'lumin, shikenan ga Qur'ani ya ce ila ajalin musamman, sunna ta ce ila waqatin ma'lumin. Ina fata muna fahimta jama'a. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman, idan kuka kulla cinikayya ta bashi ko kuma cinikayya ta assalamu ila ajalin musamman zuwa wani lokaci, faktubuhu, ku rubuta bashin da lokacin da za a dawo da bashin, ko da bashi ne tsakanin mata da miji, ko da bashi ne tsakanin dalibi da malami, ko da bashi ne tsakanin da da uba. Allah dai cewa yayi faktubuhu, ku rubuta. Lalle a rubuta, ina fata an gane. Wannan rubutu za ku zo ku ji shin wajibi ne ko ba wajibi bane. Faktubuhu ai umurni ne wannan, wal amru asluhu lil wujubi. To shin wannan umarni na wajabci ne ta yadda duk bashin da zan karba kadan din shi ko me yawa sai an rubuta, ko kuwa umarni ne na mustahabbanci? Zamu zo mu bayani insha Allah. Ku bi mu bashi, ku rike ta da kyau. Allah madaukakin sarki yace wal yaktub bainakum katibun bil adli, lalle a samu wani marubuci yayi rubutu, a rubuta wannan bashi bil adli, da adalci. Wal yaktub bainakum, a samu wani marubuci yayi rubutu a tsakanin ku, kai ne bada bashi da kai ne karban bashi, mana ba ɗaya daga cikin ku ne zai rubuta ba, mana wani daban za a samu. Ina fata mun fahimta. Dan haka dole a samu wani, ko a samu lauya, ko a samu kuma waye, amma dai wani da ban ba mai karba ba mai bayarwa ba. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, lallai ne a samu wani marubuci da zai rubuta wannan bashi a tsakanin ku bil adli, da adalci. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, kada mai rubutu ya ki rubutawa idan an buƙaci da ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi. Allah bai mishi rowan ilimi ba, a sa'ad da aka buƙace shi wa na zo ka rubuta, to kada ya ki rubutawa. Wala ya abakatibun, mai rubutu kada ya ki, an yaktuba ya ki rubutawa, kama allamahu Allah, kamar yadda Allah ya sanashe shi. Wannan lajabtarwa ne Allah yake wa waɗanda Allah ya baiwa ilimi. Idan aka kiraye ka wani izo ka rubuta bashi ne wani zai karba a hannuna, kada ka ki rubutawa. Ina fata an gane. Da haka malamai gaba ɗaya suka haɗu akan daidai ne ka rubuta, inna ma wasu ne suka dan saba. Shin in ka ki ka ce sai an biya ka, kana da laifi? Wani zo ka rubuta sai ka ce a nawa, ko kuwa shin kai laifi? Amsa ita ce ba kai laifi ba, halal ne, dan ijara ne, aiki ne za ka yi musu. Dan haka za a rubuta bashin miliyan 5, sai ka ce to za a baka 100,000, za a baka 50,000. In kai haka ba kai laifi ba. Ina fata mun fahimta. Halal ne, in ji malamai. Ina fata an gane. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله kada mai rubutu ya ki rubuta abinda aka buƙaci ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi fal yaktub lallai ya rubuta wal yumlil ladhi alaihi alhaq wanda haƙi ke kanshi sai yayi shifta wanda haƙi ke kanshi yayi shifta mai rubutu na rubutawa ma'ana wanda zai ci bashi shine allazi alaihi alhaq kun fahimta dan in an rubuta bashin ga wanda ya bayar ga wanda ya karba cikin su wanne ne haƙi yake akan shi na dole ya dawo da wani abu da ya karba wanda ya ci bashi allazi alaihi alhaq to Allah yace falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq kamar akwai kon gaba kon baya at taqdim wat ta'khir ma'ana kamar kace wal yumlil ladzi alaihi alhaq wanda haƙi ke kanshi wanda ya ci bashi ya fadi shine ma'anan shifta ya rika fada falyaktub shi kuma mai rubutu yana rubutawa amma sai Allah ya ce falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq kun fahimci taqdimi da ta'khirin lallai ne kai da zaka ci bashi allazi alaihi alhaq ka rika shifta saboda kai ne zaka ci bashi kuma zaka fadi ne dan kai ikrari akan ka da cewa kai fa ka fada aka rubuta gudun tashe wata rana dan wani lokaci wani zai ce shi fa ba shi shi ba ruwan shi shi bai sani ba sai a ce kai ka rubuta ba wanda ya baka ne ya rubuta ba balle ka ce ya kara maka a kai ka rubuta kai ka fadi aka rubuta falyaktub mai rubutu ya rubuta wal yumlil ladzi alaihi alhaq wanda haƙi ke kanshi wanda ya ci bashi lallai yayi shifta yayi imla'i kun gane jama'a ban gane ko kun gane Hausar nan ba shifta dan wasu kaman shifta jama'a shifta al-imla shifta dictation ko yayi shifta mai rubutu shi kuma ya rubuta wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijin shi a sa'ad da yazo fadi ana rubutawa kada ya rika fadin wasu irin kalmomi waɗanda suke da fadin ma'ana da za su iya daukar fassara fiye da daya ta yadda daga baya zai ce kaza ne alhalin kaza aka bashi ina fata kun fahimta yaji tsoron Allah wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah fi imla'ihi game da abin da yake fadi ake rubutawa ma'ana ya fadi kalmomi waɗanda suke sirahatan kalmomi karara ni wani wani baban wani dan gidan wani dake zauna a guri kaza gida kaza lamba kaza na ci bashin wani dan wani dake guri kaza da kaza bashin naira kaza akan zan dawo mishi da su lokaci kaza wani da wani su ne shaida kaga qarara kenan wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijin shi wala yabkhas minhu shay'a kada ya tauye wani abu na dukiyar da ya lazumci ya bayar da ita yaki bayarwa ai wala yunqis min almali shay'a kada ya tauye ya rage daga abin da ya ci bashi ya bada akasin haka kasa da haka kuma ya nace akan haka ya karba yaji tsoron Allah waɗannan fa gaba ɗaya Allah yana yi ne dan kiyaye haƙƙin mutane saboda tabbatar da adalci da kore zalunci a bisa ka'ida ta la tazlimuna wala tuzlamuna ina fata mun fahimta Allah sai ya ce fa in kana allazi alaihi alhaq safihan idan ya zan wanda haƙi ke kanshi kaga ai ka fahimci allazi alaihi alhaq wanda zai ci bashi idan ya kasance safihan wawani gaulani idan ya zan dolo ne ma'ana bai iya magana ba da za a iya lura da ita a rubuta a matsayin ya ci bashi ina fata an gane ka san wani wawa ne ko jawabi bai iya ba da ya fara jawabi sai ai ta dariya to kuma gashi zai ci bashi ya za a yi kenan ina fata an gane to Allah sai kawo mafita fa in kana allazi alaihi alhaq safihan idan ya zan wanda haƙi ke kan shi wanda zai ci bashi ya zama wawa ya zama dolo ya zama ahamaku ina fata an gane ko ya zama bai da fasaha gurin iya magana bai iya jawabi ba da ya fara ana rubutawa sai aga an yi kuskure a saki a kuma farowa a saki kaga ya zama safihan kenan yaya za a yi anan ku bi mu bashi Allah zai bada amsa aw da'ifan ko kuma ya zama mai rauni ne bai iya imla'i saboda karancin shekaru yaro ne zai ci bashi ko kuma girma tsoho ne ya fara rudewa ya fara samun ikhtilafi a cikin kwakwalwar shi kun fahimta jama'a da ya fara magana sai ka ji yayi yamma da ya fara to ni wala na ci bashin wani da zakka da kaga da zakka ba su da alaka da bayanin da ya fara saboda ikhtilafi likibari sinni tsufa ta tare shi ina fata an gane aw da'ifan ko ya zan mai rauni kankanin yaro aw da'ifan ko kuma tsoho aw la yastati'u an yumilla huwa ko kuma ya zan ba zai iya imla'i ba ba zai iya shifta ba ba zai iya dictation ba imma dai saboda kurma ne don kurma ba zai iya imla'i ba ko kuwa kurma zai ci bashin ka in yayi makwatance to akwai matsala akwai matsala dan akwai matsala za ta iya faruwa yace shi wallahi ai kaza ne shi bai da ba ina fata an gane kaga aula yastati'u an yumilla bai iya fadi a rubuta kaga saboda kurma ne ko bebe ne ina fata an gane madda da gunna na bayyana a cikin maganganun shi ina fata an gane da ya fara sai ka ji ya ja wata madda inda ba madda karshen ta wata 500 ta karo akan bashin ko ta ragu ko kuwa kaga la yastati'u an yumilla huwa an fahimta ko kuma ya zan ba kurma ba ba bebe ba a'a baya nan wakili ya turo a karbar mishi bashi kaga ba shine zai imla'i ba sai waliyin shi yayi imla'i kamar yadda ayar za ta bayyana ko bashi da lafiya za a kai shi asibiti yana neman bashi wani yi jawabi sai iya jawabi i jawabi ya suma i jawabi ya kasa fahimta to falyum lil waliyhu bil adl sai waliyin shi yayi mishi imla'i amma da adalci ma'ana yayi imla'i imla'in da zalunci ba zai bayyana a ciki ba yadda in shi ne zai yi Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu wa la yabghas minhu shay'a to haka waliyin shi in zai yi shi ma yayi da adalci ya ji tsoron Allah ubangijin shi ina fata mun fahimta malamai suka ce waliyin karamin yaro shi ne abuhu aw wasiyuhu yaro kankani zai ci bashi kaga safihan ne wannan ko kuma da'ifan ne wannan to wane ne waliyin shi an gane to shi sai yayi mishi imla'i idan babban mutum ne ya tsufa ko kurma ko kuma wato asalin wawa ahmaku wanda bai iya jawabi to anan ba waliyin shi ba ba abuhu ba sai dai wakiluhu sai dai wakilin shi ina fata mun fahimta anan ne malamai suka yi sabani cewa fadin Allah da yace fa in kana allazi alaihi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati'u huwa aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi to yayi mishi imla'i a madadin shi amma da adalci to waliyuhu hu dinnan abdamirul muttasilu الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه. فسؤال هنا ما مرجع هذا الضمير؟ ما مرجع هذا الضمير؟ ما لم نعرف جسنا جوا الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما الضمير المتكلم، وإما الضمير المخاطب، وإما الضمير الغائب. سيسكة الضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى مرجع يرجع إليهما. Dan kai ne mai magana a wannan gashi kai abokin magana, kaga ba buƙatar wani lamiri da zai koma gare su. To amma ad-damirul ghaibu, wanda baya nan, jama'a kun gane, malamai suka ce la budda lahu min marji'in yarji'u ilayhi, dole ne sai ya zama yana da marji'i, ma'ana damirin nan zuwa ga wa yake komawa. Bari ku ji: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذن جزن وندزي تباشي الذي عليه الحق يزم واوا سفيها كو يزم يارو كو كمسوه ضعيفا كو بيئي مغانا كرما كو مري لافيا تو ولي شيء waliyin shi yayi imla'i a madadin shi. Falyumlil waliyuhu bil adli, hudin nan zuwa ga wa yake komawa? Jama'a, as-safihu aw ad-da'ifu aw alladhi la yastati'u an yumilla huwa. Kaga in ka hade waɗannan sai ka ce shine dai allazi alayhi al-haqqu, ko kuwa suka ce to ad-damiru yarji'u ilayhi. Falyumlil waliyuhu bil adli, waliyin shi yayi imla'i da adalci. Dalilin da ta sa muka ce marji'u hadha ad-damiru ya'udu ilayhi, saboda in shine zai yi imla'i, Allah ba ya ladabtar da shi akan yaji tsoron Allah ba? To haka waliyin shi ma yayi adalci, yaji tsoron Allah. Ina fata mun fahimta. Annan dai loga ce larabci ne, yana taimaka maka kware da gaske gurin fahimtar alqur'ani. Dan haka jama'a kun ji, yanzu an gama rubutawa, an gane, an yi adalci, an gama shifta, an yi imla'i, an rubuta. Me yayi saura? Shaidu. Allah sai ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum, ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajanku. واستشهدوا شهيدين من رجالكم, ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajanku. Lafazin da Allah ya ce wastashhidu, ku kafa shaidu, ai umurni ne wannan? Shin wannan umurni na wajibci ne ko na mustahabbanci? Kun san akwai bashin daya a baya ko? Faktubuhu. To ga wata, wastashhidu, shin ita ma ta wajabci ne ko ta mustahabbanci? To ita ma ku bi mu bashi, za mu zo kanta insha Allah. Sannan fadin Allah da ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum, ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajanku. Kaga banda mata kenan, banda matayanku. Jama'a kun fahimta? Banda yara, sannan banda waɗanda ba musulmi ba. To sa'an nan bawa, shin zai shiga cikin min rijalikum ko ko bawa laysa min rijalina? Jama'a kun gane, malamai sai suka yi sabani. Jumhuru sai suka ce bawa ko da yake yana nan cikin mu, ma'ana huwa min rijalina, sai dai bai da yanci nashi na kanshi. Innama yancin shi li sayyidihi. Ina fata mun fahimta. Dan haka da Allah ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum, banda mace, banda yaro, banda kafiri wanda ba musulmi ba, banda bawa ala qaulil jumhur. Ina fata mun fahimta. Wastashidu shahidaini min rijalikum, ku kafa shaidu biyu, ku nemi shaidu biyu mazaje daga cikin ku. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Idan ya zamba a samu, idan ya zamba su kasance mazaje biyu ba. Fa in lam yakuna rajulaini, idan ya zamba su kasance mazaje biyu ba, da za a kafa su a matsayin shaida. Fa rajulun, to a samu mutum guda. Wa imra'atani, sai a hada da mata biyu a madadin sheda na biyu da za su tsaya a makofin shi. Jama'a mun fahimta. A nan ne malamai suka yi maganganu. Shin dole sai in an rasa maza biyu sannan ne za a hada mata biyu sheda a madadin shedar namiji daya, ko kuwa a'a an rubuta takaddar bashi, an tafi nemo shedu ga maza, sai kaga sai ka zao namiji ɗaya sai ka dauko mata biyu, shin yayi? Ko ko a'a sai in ka rasa maza biyu sannan ne zaka tafi neman mata biyu a madadin namiji ɗaya da zaka hada su da ɗayan su zama shahidaini min rijalikum? Anan malamai suka yi sabani, amma jumhurin malamai suka tafi akan mata biyu sa iya tsayawa a matsayin shedar mutum guda ko da akwai wani namijin. Ina fata an gane. Don haka ga maza biyar, kulluhum yasluhu lil istishhad, ko kuma lil ishhad, za a iya kafa kowanne sheda, sai ka zabi ɗaya daga cikin su, sai ka je ka nemi mata biyu a madadin sheda na biyu. Kun fahimta? Jumhur suka ce wannan shine ma'anar ayar. Wasu kuma suka tafi akan a'a sai in an rasa maza biyu, namiji ɗaya aka samu, to sai a nemo mata biyu da za su tsaya a matsayin cikamakin sheda na biyu. Wasu malamai haka suka ce, amma wannan fassara ce wacce take mai rauni. Jumhur sun tafi akan ko da ga maza biyu ko biyar ko goma ko ashirin, sai ka ɗauki ɗaya sai ka hada da mata biyu a madadin cikon sheda na biyu, sheda tayi. Ina fata mun fahimta. Farajulun wa imra'atani, ina fata mun gane. Dan haka fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani, dalilin da ta sa muka karkatar da wannan fassara, muka karkata zuwa gare ta saboda lafazin ayar, karinar da ke cikin ayar. Fa in lam yakuna, ba a ce fa in lam yujada ko yujad ko kaza ba. Ina fata mun fahimta. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani, idan ba a samu maza biyu ba, to a samu namiji guda a hada da mata biyu da za su tsaya a makofin sheda na biyu. Mimman tarzauna minash shuhada, daga cikin waɗanda kuka yarda da su, waɗanda suke ba da sheda, waɗanda kuka amintu da su, suka zama adilai, suka zama musulmi, waɗanda ba a tuhumar su da ƙarya, to ku ɗauke su a matsayin wato asalin sheda. Kenan wannan gabar tana nuni akan ba kowa ne za a yadda ya ba da sheda ba. Ba kowa bane. Dan Allah ce ai mimman tarbauna, cikin waɗanda kuka yarda da su, kuka yarda da su. Kenan wanda ba ku yarda da su ba, hatta cikin min rijalikum, ku musulmi da ba kafirai ba, ashe ba kowa ne ke ba da sheda ba. A wannan gaba al-Imam al-Qurtubi yace wannan aya dalili ne akan cewa game da sheda da kafa sheda ta karbar magana, to al-aslu fil muslimina adamul adala, shine ba kowa cikin musulmi zaka kira shi ya baka sheda ba. don anan wani abu ne kari akan musulunci shine kafa shaida dan haka al aslu fil muslimina at-tuhumatu wa adamul adala fi shuhudi hatta tathbuta adalatu kenan ababi na riwayar hadisi musamman a cikin malamai babu waɗanda na sani waɗanda suka yarda da wannan ka'idar irin malaman hadisi jumhur na malaman hadisi saboda suna da keke da keke gurin karbar magana da kuma kafa sheda da karban sheda da ba da ita suna da keke da keke ba kawai dan an ganka da zabjegen jemu haka an ganka da dagaggen wando an ji ka da tilawar alqur'ani a waɗannan ai alamomi ne na musulunci amma alama ta nagarta da gaskiya fa to sai in an yi bincike na kokof sai a gano wane mutumin kirki ne sai a ce taqbalu riwayatuhu wa kalamuhu wa shahadatuhu idan aka yi bincike aka gano makaryaci ne ko da musulmi ne ba za a karbi maganar shi ba riwayar shi ba za a karbe ta ba shedar shi la yu'taddu biha ba za a kalle ta ba ba za a bata da kima jama'a mu lura da wannan ka'idar fa innaha muhimmun jiddan na daga cikin abin da ke wahalar da yawa daga cikin mutane wani za ku kulla yarjejeniya da shi ka gan shi da kaza sai ka zaki jiki shikenan sai ya wanke ka sai ka ce jama'a nan fa yake tilawa qur'ani nan fa yazo da zabjegen gemu dan hayya ka kaucewa ka'idan malaman hadisi ne zaka wahala ina fata mun fahimta malaman hadisi ne kadai ke da wannan keke da keken Allah madaukakin sarki ka kiyaye ka fadada saboda bayanan suna da tsawo kwarai da gaske zamu zo da wani littafi a gobe insha Allah ta'ala wanda ke bayani game da adabu shuhud wasu ladubbani da shaidu sai sun cika kafin a kafa su su zama shaida wastashidu shahidai da min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarbauna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma manufar sanya mata biyu a madadin namiji daya shine an tadilla ihdahuma idan daya daga cikin su ta manta fatudhakkira ihdahuma al-ukhra dayan sai ta tunatar da dayan abinda aka kafa su shaida akai saboda hankalin namiji ba daya yake da na mace ba rike bayanai da rike sheda da natsuwa ba daya take nan namiji da na mace ba da nassin alqur'ani da nassin sunna ina fata mun fahimta annabi ya sifanta mata da naqisatu aqlin wa dinin wannan ita ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya sanya shedan mata biyu tana madadin shedan namiji daya an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra dayan idan ta dauko ba da sheda sai ta dan kauce dayan sai ta dawo da ita ina fata an gane abdalalu anan bi ma'ana an-nisyanu wal-fuzul an-nisyanu wadh-dhuhul afwan an-nisyanu wadh-dhuhul mantuwa a nemi abu a rasa ya bace bat 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 babu shi shine abdalal anan an tadilla ihdahuma idan dayan ta manta fatu zakira ihdahuma al-ukhra sai dayan ta tunatar da dayan ina fata mun fahimta abdalal bi ma'ana az-zuhul wan nisyan cikin alqur'ani Allah yace wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid kafirai masu inkarin tashin al-qiyama suka ce yanzu nan idan muka bace aka binne mu a cikin ƙasa kasusuwan mu suka bace aka daina ganin su sai ce a idza dalalna az-zuhul bacewa a inna la fi khalqin jadidin yanzu nan za a tada mu za a sabunta halittar mu ina fata mun fahimta anan ne aka samu zindikancin wasu ya bayyana jama'a wadanda suka yi da'awar musulunci amma ba musulmi bane kura ce da fatar akuya a saki jiki da ita tayi barna wadannan su ake kira da almustashriqun wadanda suke da'awar musulunci ya danne wa mata haƙi musulunci ya rena mata ya sai a ce shedar namiji ɗaya sai an hada mata biyu kuna nufin mata ba su da hankali kuna nufin kaza kuna nufin kaza me fadin wannan wannan zindiki ne jama'a zindiki ne ina yake a sa'ad da a jahiliya ake kashe mata ake binne ta ake binne su ina yake waɗannan kungiyoyi wancan human right wancan kaza ƴancin mutane ƴancin dan adam ƴancin dabbobi ina waɗannan kungiyoyi suke a sa'ad da ake kashe mata ina suke a sa'ad da ake rabe mata a matsayin kayan gado ina suke alqur'ani ya kwato wa mata ƴanci alqur'ani ya mutunta mata alqur'ani ya ce wa maza ku ciyar da su ku tufatar da su ku ci da su ku tufatar da su su zauna a gida ba sai sun fita ba wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Al-Qur'ani ya umarci maza da su ciyar da su su suna zaune a gida. Qur'ani ya ce wa maza ku yi mu'amala da su mu'amala kyakkyawa a shari'a wa ashiruhunna bil ma'ruf. Babu kyara, babu hantara, ba duka, ka ci da ita abinda ka ci, abinda ka tufatu da shi ka tufatar da ita, ka saman mata da gurin kwana, ka mutunta ta, ka girmama ta. Wannan duka alqur'ani ne yazo da shi ina waɗannan yahudawa suke ina waɗannan kafirai da zindiƙai suke a lokacin alqur'ani yace wa maza wala taqtulu auladakum min imlaqin wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat Allah yace kada aka kashe mata ina suke a lokacin ne ya kamata ku bayyana ya ku zindikai ba yanzu ba da haka sai su ce an danna haƙƙin mata an hana mata fitowa an hana su aiki an hana su musulunci yayi kaza da haka ne fa aka samu wata takaddara wai ita dakta ce a faje na Islamic Studies wai ita Amina Wadud ta jagoranci limancin sallar juma'a maza da mata a masallaci a coci afwan a coci coci na Roman Catholic da sunan ai mata su ma suna da ƴanci wai me yasa maza ne kadai ke limancin juma'a fikihun musulunci a ce ba mace mai limancin juma'a limamiya babu chief imam mace ai wannan tauye haƙi ne ka tafi kan YouTube ka je ka buga sunan ta Amina Wadud zaka ga har video clip din maza da mata ga namiji ga mace ga namiji ga mace akai sahu a coci ta wuce gaba ta yi musulunci wannan istishraqi ne wannan yahudanci ne musulmi da ake kashewa a sasanni na duniya a kasashe na musulunci ina masu da'awar kare haƙƙin bil adama ina suke ada ba yahude ma yana sa mace ta zama sheda ne ko su goma ne suna matsayin sheda shedar mutum ɗaya ne a gurin shi ada amma musulunci yace a sa su sheda dan haka ke da aka buga kanki ko wasu ƴan boko suka batar da ke suka kai ki suka baro cewa ki yi kaza ki fito kaza wallahi sun wulakanta ki ne ai ta yaudara ku da wani irin turanci ai ta yaudara ku ana nuna muku kuna da girma kuna da kaza ana wat man kan du beta ƙarya ne ƙarya ne bari in ta dauki ciki wata 8 ko wata 9 kaje kai faskare shin nan ma woman kan du beta mace mai ciki da faskare cikin wata 9 ta fita tai express tai acaba tai noma tai kwadago tai dako yaya woman kan du beta mata a daina buga kanku a daina buga kanku ana da'awar mata su fito ana da'awar mata ku yi ilimi mata ku yi karatu ya kamata ku kiyaye jama'a ba mutlakan abin yake ba jama'a yana da kaidi da aka ce ku yi ilimi wai ma tukuna wani ilimi ne ake magana gaba ɗaya sai aka yi deleting ilimin addini ba ma shi ake magana ba yanzu ba ta shi ake ba tukuna dan haka mata ku yi karatu to su ana nufin karatun boko dan haka mace za ta iya tayarwa mijinta kayar baya za ta iya kashe aurenta za ta iya bala'i iyayenta za su iya dauke ta saboda sai sun rike wuta ta karatun boko amma ilimin addini fa sanin Allah fa sanin bautar Allah fa to sanin da aka ce mata ku yi ilimi ana cewa mata ku yi karatun boko cewa ake duk mace kowa ce sai ta karatun boko dan haka waccan ta tafi tana yi matar ka ta ga wance ta ne kawatta ce ita ba sai ta rike maka wuta to a biya min jam a biya min SSCE a biya min kaza dan haka sai a tafi tertiary institution ana ta jamin da mazaje kowa ce za ta yi sannan in ma an ware waɗanda za su yi da wace manufa da wace manufa musulmi mu rika nasuwa ana cewa mata su yi karatu wancin ta tafi school of nursing wancin kaza in aka tambaye ta ke eh mecece manufarki wallahi manufata saboda musulunci ne idan ta gama tsakani da Allah ku musulmi da ku masu cewa mata ku yi ilimin boko mutlakan min ghairi qaidin kun samar musu da wani asibiti nasu na mata wata ma'aikata tasu ta mata da za su yi aiki ko kuwa kuna nufin ta yi karatun ta je ta yi NCE ta yi BEd ta je ta yi degree ta yi MSc ta yi doctorate degree ta dawo ta aje ta koyar da ƴaƴanta ta tarbiyyar su a gida in haka kuke nufi ai abin da sauki ko ku kuna nufin in sun gama su dawo su fita ka fita ta fita ba musulunci bane wannan wallahi jama'a ƴaƴa wa aka bar ma ko kun san lalacewar al'ummar nan ta baya na da alaka da watsi da iyaye mata mafi yawanci suka yi da ƴaƴansu ba su tarbiyance su ba ku je ku yi bincike kuma ku rika aunawa duk abin da zai zo ka rika lura da menene amfanin da ke cikin shi wani sharri ne zai je ya dawo ma a addininka da rayuwarka aure nawa aka kashe saboda wannan sai a ce ai teaching za ta yi teaching ko dai cheating teaching ko cheating ka je ka ga a makarantun da ake samun ikhtilafin maza da mata yaya suke makarantu ikhtilaf za ka je ka tarar katon staff room ne na maza da mata ko a primary ko a secondary shikenan ta bar mijinta da kunci a gida ta guma mishi ba girki ba kaza za ta yi ma wani kato girki a staff room akwai risho ka je ka bincika akwai wanda yake faɗa mun yake cewa irin table din nan ne a staff room ana iya zama nan da nan tsakiya table in ta zauna ya zauna ba fa mijinta ba wani abokin karantarwanta sai ta dan rika taba shi da kafa ta karkashi haka tana dan taba shi shi yana dan taba ta da kafa kai baka da kishi ne annabi yace mara kishi ba zai shiga aljanna ba baka da kishin matarka aka tambayi Fatima aka ce ma ahzalil mar'a me yafi dacewa menene mutuncin mace annabi yace Allah tarar rijala wala yarahar rijalu kadhalik katta ga maza maza ma kasu ganta akwai mutumin da zai zo ya gama tashi da wani kato a kofar gida ke wance waya wannan sai ce wallahi cosmetic dina ne cosmetic dina ne he to Allah shi kiyaye sai ya gaba ka zama wawa wallahi kai ne ma safihan aw dha'ifan din wallahi wallahi jama'a wallahi abin akwai takeici wani na hira da matarka akwai wani malami ne na primary yake ban labari ina karantarwa ne a wani kauye can in ya tashi tafiya a mashin din shi akwai wata malama a makarantar da suke makarantar su daya zai dauke ta a mashin ya rage mata hanya su je in sun tashi su dawo aka sun yi kusan wata 6 suna yi rannan ya kai ta makaranta an tashi suna shirin dawowa sai hadari ya taso sai suka fake a wani wuri suka aje mashin suka fake an gama ruwa tsaf suka fito suna takawa kai ka ce mata da miji ne suna takawa za a zo gurin mashin inda aka aje a dauka a ci gaba da tafiya ai bata ankara ba sai ta taka wani guri da ba tsandauri ba sai ta yi zili an gane sai ta zame a dabi'a kuwa idan ka tafi zaka fadi duk abin da ke kusa da kai ya kamo shi kake jama'a da ta tafi da ta ji za ta fadi kai sai ta rungume shi sai suka yi kasa gaba daya ina kanka ankara tun daga kirjin shi nan da rigar shi da wandan shi duka tabo ni gemin shi ya tsoma a tabuwa ka daga lokacin bai kara daukan ta ba wallahi jama'a waɗannan abubuwan akwai takeici mata ba sa fahimta kin matsa sai kin yi NCE kin matsa sai kin yi degree kin matsa kin taba matsawa sai kin haddace alqur'ani kin taba matsawa sai kin san Allah sai kin san addini yaushe soyayyar abu za ta rufe mana ido jama'a ta rage duk abinda zaka faɗa ka faɗa dan wani zai ce to ai wannan afkar ne na ƴan boko haram wallahi ka dade baka faɗa ba ka dade baka faɗa ba amma gaskiya ce kuma ta cutar da mu da addinin mu sai mun faɗakar da junan mu shi yasa malaman akida suke cewa alwala'u walbara'u shine aslul islami game da so game da ki to kai ta ka tsantsan a sa'ad da ilimin boko yazo mana mun mishi kiyayyar da kiyayyar ta cutar da mu a yanzu kuma muna mishi wani irin so soyayyar da cutar da mu take yi to kullum mu rika auna abubuwa jama'a wannan ilimin na addini shine asali ba a hana kiki boko ba amma mu mecece manufar ki me zaki je ki karanta mata nawa ne da kunya da mutunci da tarbiya za su tafi waɗannan karatutukan kansu dawo sun zama ƴan iska marasa kunya daliba ce muka karantar izu 40 hadda gam da gam kusan shekara 8 ko 9 kenan kwana biyu ina take a ai ta tafi makaranta shikenan kawayenta wata rana sun je sun kai mata visiting sun je mata ziyara tana zuwa suna zuwa sai suka tarar ta shiga wanka tana fitowa kai sai ta fito da dan kamfai pant ta zauna a cikin su sai wannan ga hijabi ga niqabi ga kaza wanta lafiya sai tace lafiya mana dubba mata bane mu mata ne ku ni ma mace ce sai suka yi shuru wanke ki ba za ki ji tsoron Allah ba tace to ai ni ne ma mutum mai kirki tace ba ku gani ƴan kadan ne mu yanzu ai mun fi mu kaza ai wance da wance da wance duk an zo an dauke su a mota an tafi kwanan weekend da su haka zaka tura yarka haka zaka tura matarka wallahi ƴaƴa da mata da dukkan haƙoƙi da ke kanmu wallahi amana ce sai Allah ya tambaye mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai Allah ya tambaye ka sai ya tambaye ni sannan mata ku ji tsoron Allah, mata ku ji tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ka kiyaye. Bari mu karasa fassara wannan ayar sai mu tsaya jama'a saboda lokaci ya kure. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ku kafa sheda daga cikin waɗanda kuka yarda da su maza biyu, in babu maza sai namiji, to ku hada da mata biyu su tsaya a madadin sheda cika makin na biyu, saboda idan dayar ta manta fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, dayar sai ta tunatar da dayar. Wala ya'bash shuhada idza ma du'u, kada shedun da aka kafa su ki ba da sheda idan aka kiraye su. An kafa ka sheda, to an zo karban sheda an kira ka, kada ka ki zuwa. Ina fata mun fahimta. Dan haka abubuwa biyu ayar ta hada, in an kira ka a kafa ka sheda, to lallai ne ka zo ka karbi sheda. In an kira ka daga baya dan ka ba da sheda, kaga can dan ka karba, dan ka zama nan, dan ka bayar, to kada ka ki. Wala ya'bash shuhada idza ma du'u, wala tas'amu, kada ku yi jinkiri, kada ku gaza, kada ku yi sauna, kada ku yi baya baya. An taktubuhu, ku ki rubuta bashin, saghiran aw kabiran, bashin nan kadan ne ko me yawa, 10,000 ne, miliyan 100 ne, a 2,000 ne, 500 ne, naira 50 ne. Wala tas'amu an taktubuhu, kada ku yi sauna, kada ku ja da baya, kada ku ki an taktubuhu, ku rubuta shi, saghiran aw kabiran, kadan ko me yawa, babba ko karami, ila ajalihi, ku rubuta shi da ajalin shi. Ina fata an gane. Zalikum, yin haka ai isharatun ila kitabati duyuni, rubuta bashin da kafa shedu shine aqsab indallahi, shine yabi zama adalci a wurin Allah, wa aqwamu lishahada, kuma shi yafi miƙar da sheda. Da aka sheda ka bayar, eh to ina rubutu, gashi kaga aqwamu lishahada, shi yafi miƙar da sheda. Wa adna alla tartabu, kuma shi yafi wato abin, wato shi yafi nisanta ku daga shakka, da kun yi shakka sai a koma zuwa ga rubutu. Na fata mun fahimta. Zan yi isharar wani hadisi, wasu malamai sun yi isharar rashin ingancin shi, inna ma ana ambaton hadisin ne dan a bayyana rashin ingancin shi. Zan yi ishara a karatun da zai zo nan gaba insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ka taimake mu. Allah yace zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahada wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan, sai dai fa in ya kasance wani kasuwanci ne da yake a halarce, tudirunaha bainakum, wanda kuke mu'amala da shi a tsakaninku. Yanzu zan baka kuɗi ka ɗauki kaya ka bani, tijaratan hadiratan, kaga ba bashi ba, ba assalamu ba. Ina fata an gane. Allah sai yace irin wannan, falaysa alaikum junahun alla taktubuha, babu laifi akai koda ba ku rubuta ba. Ina fata an fahimta. Zan sai kaza, yanzu ga kuɗin, ga kaya, ga wuri, ga waina, to wannan ba buƙatar sai an rubutawa, sai an rubuta. Ina fata an gane. Shine illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, sai dai fa in kasuwanci ne da yake a yanzu ake kulla shi a warware, sa'ata izin da gaggawa, da kuke wato mu'amala da shi a tsakaninku. Falaysa alaikum junahun alla taktubuha, babu laifi akan ku, junahun ai al-ithmu, ba ku da laifi in ba ku rubuta ba alla taktubuha. Wa ashhidu idza tabaya'tum, ku kafa sheda idan za ku yi ciniki, in za ka yi siyayya ka kafa sheda, in za ka siyar ka kafa sheda. Siyayyan nan kaɗan ce ko mai yawa? Za ka sai hula ka kafa sheda, za ka sai gida ka kafa sheda, za ka sai mota ka kafa sheda, zaka sai kaza ka kafa sheda to kuma zaka sai biro ko fensir ka kafa sheda zaka yi cefa ne ka kafa sheda ina fata mun fahimta wa ashhidu idza tabaya'tum to kun ji na uku ashhidu ai fi'lu amrin ne shin umurni ne na wajibci ko na mustahabbanci kaga bashi na uku kenan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu bashi na farko wa wastashhidu bashi na biyu wa ashhidu bashi na uku zamu zo mu bayani insha Allah za ku ji cewa umurni ne na mustahabbanci a cikin waɗannan gabobin gaba ɗai ba na wajibci ba kai in na wajibci ne wa zai iya wa ashhidu idza tabaya'tum abinda zaka siya sai ka kafa sheda jama'a zai iya wannan yana daga cikin sauki yusu wa samahatu shari'a dan haka amru istihbabin ne in kai yayi ka samu lada in baka yi ba baka da laifi ina fata an gane wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarr katibun wa la shahidun kada marubuci ya cutar da mai dukiya da ya bayar bashi haka mai sheda kada ya cutar marubuci kada ya cutar da wanda ya bada bashi ta hanyar kara mishi abin da bai bayar ba wato rage mishi abin da ya bayar ka bada bashi 5,000 a rubuce an sa 5 da 0 guda 3 to marubuci kada ya rage 0 1 an fahimta jama'a wala shahidun haka mai bada sheda kada ya cutar da wanda ya bada bashi ko wanda ya karbi bashi ta hanyar sheda akan abinda baka karba ba aka ce ka karbi 2,000 mai sheda ya ce 4,000 ne to sannan kada mai sheda ya cutar da wanda ya bada bashi ya bada bashin 2,000 kada mai sheda ya ce 1,000 ne wala yudarr katibun wala shahidun fa in taf'alu idan kuka aikata haka fa innahu fusuqun bikum hakan fasikanci ne a gare ku ficewa ce daga da'ar Allah ta waye ne ga dokar Allah da hukuncin Allah wattaqullaha ku tsorace Allah ta hanyar bin umarnin shi da hannun shi wa yu'allimukum Allah Allah kuma yana sanar da ku waɗannan hukunce-hukunce na kasuwanci hukunce-hukunce na bashi hukunce-hukunce na yarjejeniya wallahu bi kulli shay'in alim lallai Allah masali ne game da komai Allah madaukakin sarki ka taimake mu lokaci ya kure jama'a zamu saurara a nan gobe in Allah ya kai mu da izinin Allah zamu biyo wannan ayar a takaice na san yanzu kun fahimce ta a jumillance to gobe zamu zo mu fassara ta a takaice sannan mu biyo baya da bayanai da fawaid da darussa da zamu amfana da su a cikin wato asalin wannan ayar Allah madaukakin sarki ka taimake mu dan haka jama'a nan zamu saurara muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka ji kan malam Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka ji kan malaman mu na sunna gaba daya Allah ka daukaki darajojin su gudunmawa da suka bai wa addinin ka da sunna Allah ka yi musu kyakkyawan sakamako Allah ka sanya wannan aiki da suka yi a mizanin su na ayyukan alkhairi a ranar alqiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ruwan sama mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah madaukakin sarki ka ba mu istiqama waɗannan bayanai da hukunce-hukunce da muke bayyanawa Allah ka ba mu ikon aiki da su muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu da zanubanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka san bukatotin mu anan gaba dai Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki ka ba mu istiqama da sabati a cikin addinin ka Allah ka kashe mu akan addinin musulunci da sunna Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh